من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. الحمد لله نحمد ما بعد فإن أزكى الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبرك مدونا يا مشي نا تشرن غواتن شرن تشبتشبكو ga watan Ramadana na wannan shekara hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1440 wanda yazo daidai da 25 ga watan Mayu shi kuma 2019 Gregorian calendar. Kamar yadda muka saba za mu ci gaba da karatunmu na Alkur'ani mai sarki a wannan masallaci mai albarka a gofar gidan mai girma sarkin nan ba. Jiya mun tsaya a wannan sura mai albarka, suratul an'am aya ta 51, inda Allah barkatun sarki ya yi umarni ga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya kafe hankalinsa akan waɗanda suke da imani ya musu gargadi, wanda suka yadda za su dauki wa'azi ya musu gargadi su ne wa'azin yake amfanan su. Saboda haka waɗanda dama ba su damu da harkar imani ba, to wannan kuma sai dai a ɗauki wani hanya na jawo hankalinsu. Amma wanda ya yarda shi ne za a zana a karanta da shi a yi masa gargaɗi. Yau insha Allah za mu tashi aya ta 52, inda Allah madaukakin sarki yake cewa wala tadridil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ma alayka bihi sabihim min shay wa ma min hisabika alayhim min shay fa tadurdahum fa takuna min az-zalimin. Anan can Allah madaukakin sarki yace ya kula da mu'minai, ya yi musu gargadi, ya yi musu komai da komai. Wannan ayan kuma sai ta ce kada ya kuskure ya kore su daga jikinsa. Wala tadridil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi, wa'inda suka zauna suke ambaton ubangijinsu safiya da maraice, suke aikin alkhairi, suke aikin ibada, to Allah madaukakin sarki ce kar ya kore su. Yuriduna wajha alhali, suna yin wannan aiki ne dan neman fuskantar Allah madaukakin sarki, dan neman lada a gurin Allah madaukakin sarki. Dan haka Allah ya ce kar ya kuskure ya kore su. Ma alayka min hisabihim min shay'in, ba wani abu a kanka na hisabinsu. Komai suka aikata nasu ne, in sun aikata alheri nasu ne, in sun aikata sharri nasu ne. Don haka babu amfani a ce ka kore su daga majalisanka. Wa ma min hisabika alayhim min shay'in, babu wani abu kuma na hisabinsu a kanka. Kowa ya kama kifi goransa, saboda haka babu hikima a ce ba sai ka kore su. Fatadru dahum, ballanta za ka zo ka ce za ka kore su a gurinka. Fatakuna min az-zalimin, sai ka zama daga cikin waɗanda ba su yi wa kansu adalci ba. Wannan aya aya ce mai ban mamaki da kuma ban tsoro, kamar in ka dube ta a hankali sai kamar Allah madaukakin sarki yana zargi annabi sallallahu alaihi wasallam ne, ita ga waɗansu mutane suna zaune a gabanka mu'minai ne safiya da maraice, suna karatun alkur'ani, suna yin zikiri, suna yin kaza 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 da sauransu, kuma su ɗin ne za ka nesanta su da kai, kaga bai kamata hakan nan ba. Saboda duk abinda suka yi nasu ne, kai ba kuma abinda ka yi naka ne. Koransu a kusanka zai iya jawo maka matsala. Wannan aya malamai tafsiri suka ce tana da asbabun nuzul da yawa, daga ciki shine cewa mutanen Makka wanda suka yi imani da farko-farko a kansu ayan ta sauka, saboda haka suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam safiya da maraice, suna yin sallah tare da shi, suna yin zikiri tare da shi, suna komai tare da shi. Sai mutanen Makka, manyan Makka sai suka zo, ga mu'mini wanda suke tare da shi, sai manyan Makka sai suka zo suka ce sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore su, idan ya kore su shikenan sai su kuma su zo su zauna. Ga Bilalu, ga Suhaibu, ga Salman al-Farisi, wanda a kansu ne ayan ta sauka, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore su, sai kuma su kuma sai su zo su zauna. To la'alla wani abu ya afku a cikin zuciyar Annabi sallallahu alaihi wasallam akan zai ba su hakuri su koma gefe sai su zo su zauna, sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wani aya karye kuskura karye hakan nan. Wasu malamai suka ce sababin saukanta shine ta sauka akan lokacin da Uyainah bin Hisn At-Tamimi da Aqra bin Habis su suka zo su suka cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam suna son su musulunta, kuma in sun musulunta sharadin shine ba za su iya zama da waɗannan mutanen ba. Waɗannan dai da muka irga din, da Bilalu, da Suhaibu, da kuma Salman al-Faris, kaga in ka lura da su kaliban su shine Bilal dai baƙin mutum ne, ko mutumin Habasha ne, Suhaibu Bature ne mutumin Rum ne, amma dai shi ba ɗan ƙasa bane, Salman mutumin Farisa ne, Iran ta yanzu, kaga shi ma ba ɗan ƙasa bane, su kuma manyan mutane ne a cikin ƙasar ma, kuma musuluntansu zai iya jawo al'umma da yawa ta musulunta. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma damuwansa shine mutane su musulunta, kuma su waye ne ya riga ya da imanin su, in ya ce su koma gefe ma wayannan su zo su yi business sun sun gama su tashi tafi, su wayannan ba za su abin nan ba. Kuma cikin calculation din sa shine idan wayannan suka musulunta, musuluncin zai daidaita su da wayannan. Sannan na uku, idan wayannan suka musulunta, jama'a ta yawa a musulunci, su ma wani din za su fi jin daɗi, domin yanzu su ƴan kaɗan ne kullun a cikin threat suke. To saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam sai kira Sayyidina Umar sai shawara da shi akan wannan. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to shikenan, ka ce wayannan din su dan kauce gefe, wayannan din su zo su musulunta din, mu jarraba mu ga abin da za su faru. Sai kira sai ce to shikenan za mu yi hakan nan, in kun zo zan ce su riga komawa gefe, in kun gama business din ku kuka tafi, sai su dawo mu ci gaba da zaman mu tare da jin su a cikin abin nan. Sai suka ce to ba mu a rubuce. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a kawo, a kira Ali bin Abi Talib, aka kira shi ya je nemo takarda a zo a rubuta. An zo da takarda, Ali bin Abi Talib ya zo, aya ta sauka. Allah madaukakin sarki ya ce wala tadrul ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yurinu wajha, mutanen suke tare da kai safiya da maraice suna ambaton Allah madaukakin sarki, saboda su talakawa ne, ga masu kudi sun zo, ga masu mulki sun zo, ga masu kasa sun zo su, to karka ku sura ka kore su, ka san fa dan Allah suke yin wannan abu. Babu abin da zai sa Salman ya tako tun daga kasansu ya zo Madina, face neman gaskiya. Haka masu haibu Bilal duk da cewa bauta ta kawo shi kasar, amma ran da ya gane musulunci a ran nan ya karba, kuma duk wahalar duniyar na Bilal ya shata suna nan tare da shi, kuma dan Allah suke yin wannan. Allah madaukaki suke musu karkai hakan nan. Saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam a jefar da sahifa din, aka jefar da sahifa, aka jihar da sahifa din. Sayyidina Umar da kansa ya ce ya Rasulullahi kai hakuri, na baka mummunan shawara, na baka mummunan shawara. Saboda haka sai aka janye wannan magana din. To saboda haka Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa sai ya hakura sai ya janye akan wannan magana din. To yanzu idan muka lura da wannan aya din a zahirinta, wala tadrul ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha, kaman zargi ake yi Annabi sallallahu alaihi wasallam, karye kuskura karye haka kenan. Yanzu idan Allah madaukakin sarki zai zargi Annabi sallallahu alaihi wasallam, kenan akwai matsala. To malamai sai suka yi bayani cewa a zargi kala biyu ne, akwai zargi dan maslaharka, akwai zargi dan matsalarka. Dan matsalarka sai a zarge ka saboda kana da matsala, dan maslaharka sai a zarge ka saboda sama maka maslaha. Ya ne ne za mu fahimci wannan? A misali basidi, ka sa yaronka a makaranta, sai kaga baya zuwa makaranta, sai ka zo kana ta masa fada kana masa masifa da sauransu da sauransu kaga wannan kana mai zargin sa ne saboda matsalar sa don rashin zuwa makaranta zai iya zama masa matsala sai ka sa danka a makaranta sai kaga kullun yana zuwa makaranta in ya dawo da ya watsa da ka ba zai ci abinci ma ya dauki littafi yana ta karantawa ya kwane yana karatu ya ini yana karatu kai ka rika ragewa mana ka rika kwantawa kana bacci karfe 10 ka kwanta kai bacci yanzu kai masa zargi dan me maslahar sa to irin wannan zargi dan maslaha shine Allah madaukakin sarki yake wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan matsalar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da wani abu a zuciyarsa face maslahar addini da yace wayannan mutanen su koma gefe dan addinin ya ci gaba ne saboda kowa ya san uyena tibini hisini kabila guda ne a gefen sa kuma ran da ya musulunta duk za su musulunta kowa ya san Akra ibn Habis shi ma haka ai lokacin da aka yi yakin Hunaini da aka samu ganima Annabi sallallahu alaihi wasallam raqumi 100 ya bashi a uyena tibini hisin Akra ibn Habis raqumi 50 ya bashi sahabansa da suke kusa kuma 40 wani 20 wani 10 da sauransu me yasa saboda muhimmancin su kuma da suka karbi musulunci duk al'umman da ake tsammanin threat din ta duk sun kawo ta cikin addinin musulunci kaga ashe hangen abin da yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake shine musulunci ya karu jama'a su samu a samu a isar musu da sako su zo su karbi musulunci ya zama jama'a ta karu to wannan shine dalilin sa saboda yanzu kenan zargin da ake wa Annabi sallallahu alaihi wasallama dan maslahar Annabi ne ba dan matsalar Annabi ba yau saboda hankorin da yake su musulunta zai tura wa'annan gefe a kyale su wa'annan din su ne asalin foundation saboda ka ba a kuskure akan wannan ba a gaggawa akan wannan balantana a ji ayi kuskure wannan kenan sannan na biyu wannan aya waɗanda suke suka akan annabci na Annabi sallallahu alaihi wasallam sukan istidlali da ita wajen suka sai cewa annabawa suna yin kuskure kuma kuskuren su zai iya zama matsala to za su yi istidlali da irin wannan Allah madaukakin sarki yake cewa kar ka kore su alhali kuma ya kore su wala tadridul ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi karka koru waɗanda suke ambaton sunan ubangijinsu safiya da marece Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kore su wannan ba matsala bane kenan kaga bai bi umurnin Allah madaukakin sarki ina kawowa wato kenan ra'ayin masu suka ne wannan sai sai kenan kaga tunda bai yi ba kaga abinna sannan Allah madaukakin sarki yake cewa fatadarduhum fatakuna minaz zalimina in ka kore su zaka zama daga cikin azzalime kuma ya kore su yanzu ya zama daga cikin me kenan kada kuma daga cikin azzalime saboda san abin nan san a soke Annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma a soke annabawa ko kuma a soke wato kenan alqur'ani a wata ayan Allah madaukakin sarki yake cewa wala ta du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya haka ne karka kawo da kanka gabarin su su wa'annan din kana nufin wani rayuwar duniya to kuma ya kore su kaga kenan yana san rayuwar duniya ina fasa ku fahimci yadda ake murda logic din abin dan ai suka kalimatin haqqin urida biha albatil kalman gaskiya amma kuma arasa a murda ta a nufin ne face wato kenan barna da ita sai gani a cikin wata aya Allah madaukakin sarki yace an fabi hudahu muqtadi da shari'ar annabawa da aka jero suna annabawa sai Allah ya ce masa Annabi sallallahu alaihi wasallam wa'annan sune annabawa mu'mini dan haka kai koyi da shari'ar su daga cikin shari'ar su Annabi Nuhu alaihi salatu wassalam yana cewa ma ana bidaridil mu'minina kullu allazina amanu bazan kori mu'minai ba kuma Allah Annabi Nuhu yace ni bazan kori mu'minai ba kuma Allah yace kai koyi da su kuma shi kuma gashi ya kore su kenan kaga bai yi koyi da shari'ar na zakuru da yanda irin wayannan logic din da ake tsatsara su saboda mai a soke addinin musulunci wannan duk wannan ba gaskiya bane amma kuma alqur'ani ake amfani da shi a murda a suka a soke alqur'ani ko a soke abin nan just kamar wanda muka ce ya ce ayaru ya karanta alqur'ani daga bakar hannasi ya ga guri hudu ne kai aka ambaci sunan annabi Muhammadu amma ya ga wajen guri 25 ko 28 ne an ambaci Jesus don haka Jesus ya fi annabi Muhammadu kenan ya karanta Qur'ani gaba daya bai ga inda aka ambaci sunan mahaifiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, amma ya ga inda aka ambaci sunan mahaifiyar Annabi Isa, kai ya ga sura guda ma sunanta suratul Maryam, dan haka mahaifiyar Annabi Isa ta fi mahaifiyar Annabi addinin abin. Sannan daga karshe yake cewa ya ga inda Allah yake cewa fa in kun tafi shaykin mimma me mimma anzalna ilayka ba fas'alil ladina yaqra'unal kitaba. In kana shakka kaje ka tambayi wanda aka ba su littafi a farko, kenan kaga an ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana shakkan Qur'ani, yaje tambayi Annabi Isa ko kuma mutanen Annabi Isa, kenan kaga garan mai koma can din fara ka sai zama Kirista. To amma in ka nazari a hankali sai ga dushiriri ta ne, kaman bakawarije da yazo yake cewa Sayyidina Ali la hukuma illa lillah, inal hukmu illa lillah, ko la hukuma illa lillah, da wannan kalma ya sa Sayyidina Ali, saboda me Sayyidina Ali yayi tahkimi tsakanin sa da Muawiyah ibn Abi Sufyan, ya tura Abu Musa al-Ash'ari go, kaman yanda shi kuma Muawiyah ibn Abi Sufyan ya tura Amr ibn al-As aka zo aka yi sulhu a tsakani. Saboda haka dukkan warici anan suka janye wa Sayyidina Ali, suka ce ai Allah ya ce inal hukmu illa lillah, dan menene Sayyidina Ali zai yadda da tahkim ya tura mutum, Allah shine mai hukunci, shi kuma ya tura wani Abu Musa al-Ash'ari yaje ya ce za a yi hukunci. Saboda haka Sayyidina Ali ya zama kafiri da wannan. Lokacin da ya tura musu Abdullahi ibn Abbas ya ce a to kuma ku ji an ce akan wannan Sayyidina Ali ya tura ayi tahkimi akan zubar da jinin musulmi ne, akan zubar da jinin dabbobin jeji ma ba ma dabbobin gida ba. Allah ya ce ya hukumu bihi zawai adalin minkum, a samu mutum biyu su yi adalci, masu adalci su yi hukunci sai kar a zubar da jinin dabbar jeji. Kuma yanzu ku ce mana ba za a yi hukunci dan kar a zubar da jinin mutum ba. To irin waɗannan abubuwa wani lokaci sukan faru, sai ya zama an ɗauki ayar Alkur'ani an murɗata sai a bata mummunan fasaha, sai a ce maka kuma da Qur'ani aka. Yanzu mutumin da ya ce ba zai ya yi azumi ba zai sha ba sai lokacin sallar isha, kada wani ya ce maka ayar an ce sun ma'atin musu yama ilal layli, kuma ayar Alkur'ani ya istidlali da ita, amma ka kuma ba a muhallinta ba. Kalimatu haqqin urida biha albatil, al urida biha albatil, ka gani? Wani ya ce ya halatta a rika yi a zai ke mata ta duburansu, aka ce me nan da hujjan kai ce gashi na cikin Alkur'ani. Allah madaukakin sarki yana magana dangane da Annabi Lut ya ce haula'i banati kunna adharu lakum, sun zo za su yi libadi da maza, sai Annabi Lut sai ce musu haula'i banati kunna adharu lakum, don haka inda mata ne babu matsala. Maimakon su adalci sai Annabi Lut ya ce ga ƴaƴana mata ku aura, ko sai suka ce idan mutum yana son wato kenan son zuciya zai iya dauka ayar Alkur'ani ya yi mata munin fasara. Kaga wayannan duk an yi amfani da su wajen zargin Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma ba za su yi adalci cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam na farko bai kore su ba, na biyu abin da ya so yayi dan maslahar su ne, mun gane, domin su suke shan wahala saboda su ne musulman farko kuma su ne ba su da kariya. Kuma yanzu duk wahala wata irin wahala ne Bilal bai sha ba, wannan ayan a Makka ta sauka ba mu je Madina ba balanta na a ce jama'a ta yi yawa, wani irin wahala ne Bilal bai sha ba, ko wani irin wahala ne sauran ba su sha ba, su Suhaib ar-Rumi wani irin abin ne ba su sha ba. To idan jama'a ta gane duk ta musulunta, wa zai saki taba su? Wanda zai saki taba su? Saboda haka dan maslahansu ne Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wannan. To wannan kenan. Sannan wannan aya tana karantar da mu falalan zikiri, tana karantar da mu falalan zikiri, don Allah madaukakin sarki ya ce wanda suke yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi, safiya da maraice suna ambaton ubangiji su, yad'una rabbahum ay yazkuruna ismahu, suna zikiri suna ambaton sunan Allah madaukakin sarki safiya da maraice. Da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu azkar na safiya da azkar na maraice, duk wanda yayi mata yace kaza ga ladan sa, duk wanda yayi safiya gari ya waye yace kaza ga abin da kun ga, saboda kiran ubangiji da suke safiya da maraice din nan Allah madaukakin sarki yace Annabi sallallahu alaihi wasallam kar ya kuskure ya daga su a gurin su ya bar su wato kenan a inda suke wasu malamai suka ce yad'una rabbahum dinna addu'a ne suna addu'a safiya da marece ko kuma yad'una rabbahum suna wato bautawa ubangijin su suna bautawa ubangiji safiya da marece ala ayyi halin duk wanda muka dauka zai iya zama daidai saboda haka mutun ya ware lokaci da zai ambatan Allah madaukakin sarki ko ibada ko addu'a da safe ya ware lokacin da zai da yamma yana daga cikin abin da yake jan credit a mutum ya zama wato kenan ya samu kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki ya zama ya samu abin zuwa ga kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki sannan har yanzu tana karantar da mu cewa kowa ya kama kifi goransa dan haka idan wani bai yi alkhairi ba kai karka ce ba za ka yi ba domin in kai alkhairin a cikin goranka zai tafi shi da bai yi ba nasa ne za a sa zero kai kai shi bai yi ba sai a rubuta maka sai a rubuta masa zero kai kai bai yi ba sai a rubuta maka sai kar wani ya kuma kar mutun ya bi inna rududu ko yawa irin masu yawa ma ana illa min guzayyati in gawat gawaitu wa in tarshid guzayyatu arshidi ayin dan kabilan guzayya ne kawai in san halaka ni ma halaka in san shiriya ni ma in shiriya to kaga wannan ayin tana nufin a ba haka yake bata wato kenan abin nan ma hisab menene ma alayka min hisabihim min shay'in wa ma min hisabika alayhi min shay babu hisabin su nasu daban hisabin ka naka daban saboda haka kowa wato kenan iya kansa to mu ji Allah rahmat
وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين
الله مدوكي ذلك وكذلك فتنا بعضهم ببعض حتى نمك فتن ساشن سو واتوكينا ساشي واتوكينا مك جرب ساشن سو ساشي saboda me li yaqulu a haula man Allahu alaihi min bainina saboda suna cewa yanzu wayannan Allah madaukakin sarki shi ne ya musu baiwa wato a tsakake mu muna ji muna gani Allah ya ce alaihi sallahu bi alamin shakirin ai Allah madaukakin sarki shi ne ya fi sanin wato kenan masu shukura shi ne ya fi sanin masu shukura wannan aya ita kuma tana karantar da mu cewa Allah zai amfani da wasu mu ya jarabi wayansu mu zai amfani da masu kudin mu ya jarabi talakawan mu zai amfani da masu mulkin mu ya jarabi marasa karfi zai amfani da maza ya jarabi mata zai amfani da mai ilimi ya jarabi mara ilimi ko mai ya jarabi mara ilimi da mai ilimi kullun haka ake wajalna ba'dukum li ba'din fitna mun sanya shashan ku su zama wato kenan fitna ma'ana jarrabawa al fitna huna bi ma'ana al iktibar jarrabawa Allah madaukakin sarki idan ya ba wani kudi kai bai baka ba yawa to ya kamata mu'amalar ka ta zama ko kuma ya baka ya hana wancan ya kamata mu'amalar ta zama ko ya baka mulki bai bai wancan ba ya kamata ya zama kowa Allah madaukakin sarki zai jarabe su yanzu kaga wayannan su musulmai ne kuma mu'mina ne kuma suna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga wayansu kuma su suna cin kafarsu a gurin kaga sun zama su wato kenan matsala kenan ko sun zama su wato kenan matsala amma da suka yi hakuri ai kaga hukuncin da Allah madaukakin sarki yayi Allah da kansa ya goyi bayan su shi a akara kore su a bar su su wannan din suna da niyya su zo su in ba su da niyya ko su jasi Allah yake ya hanya da su babu su Allah madaukakin sarki zai daukaka addinin sa fadalika fatana ba'dhum bi ba'd so da aka muka kamar haka muka fitini muka jarrabi sashen su wato kenan da sashe ne gulu a haula iman Allah alaihi min bainina ba su sta yanzu wayannan wato kenan su suka fi mu daraja kenan wannan aya ita ma ta sauka akan wayancan mutanen da muka ilga su ya natibin hisayin su wane ne Suhaibu ko muka ce da Suhaibu da Bilalu da kuma Salman al-Farisi da kuma Salman al-Farisi sun taba zuwa za su shiga gurin khalifa sai khalifa ya ce su dakata sai ga wa'annan kuma sun zo da muka ambata su wayene tibai su Salman din da Suhaib din sun zo sun shiga sai khalifa ya ce a shigar da su sai ɗayan su ya ce yanzu wa'annan bayan fa sun musulunta ai sun musulunta tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ba zamanin khalifa Sayyidina Umar ne yace yanzu wa'annan mutanen sun fi mu kenan har khalifa zai tsaye da mu muna musulmi wa'annan su shiga gaban sa su shiga gaban sa su je su tukunna sannan daga baya mu a ba mu izini sai wani yace musu wannan kenan a gaban khalifa ai ba ku manta ba su sun ansa kira a lokacin da kuka ku ansa ba me kuke tsammani kuma an je shiga aljanna ma haka ba za ta faru da ku ba sai sun shiga tukunna da ku shiga sai kun shiga sai sun shiga da ku shiga wani lokaci su wa'annan mutanen da muke faɗa suna zaune haka sai Abu Sufyan shi ma lokacin ya musulunta kuma ya zo cewa ɗaya daga jinsu ya ce kai wallahi ma akazat suyufullahi ma akizaha takuban Allah ba su yi aikin su ba to kuma Abu Sufyan ya zo cewa kai wallahi takuban Allah ba su yi aikin da ya kamata ce sun yi ba kenan me yasa ba su fille kan wannan ba Sayyidina Abubakar ya ji sai abin da masa dadi ba sai ya ce ataquluna hadha li shaykin min quraish wa sayyidihum yanzu babban mutum dattijo a cikin Qurayshawa shine shugaban su ma za ku faɗa masa wannan magana ahwa ku kuma ai ba kamata kuna haka ba dai Allah ku daina irin wannan fara ku yi ido shikenan sai suka shiru abin su Sayyidina Abubakar ya wuce gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya je shi ya sami Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sun ga ya ce kaji abin da wayannu suke faɗa kai kuma me kace musu ya ce ga amina ni ma na faɗa musu sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'allaka aghdabtuhum kaman kadda tukun ka bata musu rai wa in aghdabtuhum aghdabta rabbak idan ka kuskura ka bata ran a wayannan mutanen to fa ka bata ran ubangijinka Sayyidina Abubakar sallallahu alaihi wasallam sai tashi sai ya dawo ya sami sai ya ce musu ya ku ɗan uwana dan Allah na bata muku rai suka ce a baka bata mana rai bace to dan Allah ku yi hakuri dan Allah ku yi hakuri to saboda haka yanzu kaga tsakanin wayannan har yanzu da wayancan Allah madaukakin sarki yakan jarrabe wato gidan sashi da sashi saboda haka kuma wannan ayan tana nuna duk da cewa Allah zai jarrabe sashi da sashi yana nuna falalan talakawan mumine wai da suke su ba su ne kalifai ba ko ba su ne malamai ba ko ba su ne mulki yake hannunsu ba ko ba su ne dukiya take hannunsu ko wani abu makamancinsu amma kullum komai na addini suna gudu su ne suke ake tafe da komai da su kuma dan Allah madaukakin sarki suke yin wannan idan ka kuskura ka bata wa ran ɗaya daga cikinsu za ka yi bata ran Ubangiji Allah madaukakin sarki don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nusa da shi wa'annan da kake ganin su nan wato su ne mutanen da idan ka bata musu rai ka bata ran Ubangijinka to sai Allah madaukakin sarki alaihi sallahu alaihi bi shakirina ashe ba Allah madaukakin sarki shine yafi sanin wa'anda suke da shukura ba wa'annan mutanen suna da shukura Allah madaukakin sarki kuma ya san suna da shukura dan haka manya ne a gurin su saboda haka ba a rena mutum musulmi wanda ya bada ransa dan aiki akwai wata rana wadda mace tana sarar masallaci bakarma baka a Madina kaga su larabawa ne ita baka ce aiki ta sarar masallaci zuba ruwa a masallaci sarar masallaci wata rana sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yau bai ganta ba gobe bai ganta washe gari bai ganta ba sai ya ce ni ina bayar Allah nan ne a ce ayya ai ta rasu me yasa baku sanar da ni ba wallahi mun ga kana cikin shagula ne kawai sai aka ji aka mutu sallah aka kaita sai ce a'a aina ne aka bune ta aka ce a guri kaza sai ya tashi sai ya gaba da baka jama'a duk sai ta bishi aka je ci a nuna masa kabarin aka nuna masa kabarin ya tsaya ya yi mata addu'a ya yi mata addu'a ya ce a dalilin addu'an da ya yi mata nan duk na gurin su ma an haskaka musu kaburburan su duk na gurin an haskaka musu kaburburan su kaga ita ba komai bane ba abin nan zaka ga wa shakhsun kana fi dunya hakiran yubawwa'u manzala najibul kirami kaga wanda nan ba komai bane a duniya amma ranar lahira za a tsere shi a gurin manya mutane saboda haka ba a rena mutum musulmi
wanda yake ba da kansa dan aikin addinin musulunci ko da shi ba komai bane in ka taba shi to kaga mun ka taba ubangiji Allah madaukakin sarki ne to mu ji Allah ranna
wa idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina wa salamun alaykum kataba rabbukum ala nafsihi rahmata أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم
الله ما دوك تذكر كيف إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا إذا وإن سك إيماني دا أي مسك زومك يا محمد بقول سلام عليكم كتير مس فزق سلام عليكم كتير مس السلام عليكم كتير مس سلاما wa'inda suka yi imani da ayoyin in suka zo su gurinka Allah madaukakin sarki yace kai musu sallama kai musu sallama wannan aya har yanzu dai tana da nasaba da wayannan mutanen tana da nasaba da wayannan mutanen Allah madaukakin sarki yace in sun zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya fara musu sallama dan haka yake cewa nagode wa Allah da ya sanya ma a cikin al'ummata mutanen da Allah ce ni ina musu sallama saboda in ya gansu da wurure yake fara ce musu assalamu alaikum su waye rusumi lalan nan dai su salman ko da suhaibu su ammar da sauransu da miqdad har miqdad ya shiga cikin wannan kuma miqdad bin al-aswad da miqdad da ammar da salman da bilalu da suhaibu Allah madaukakin sarki ya ce masa idan ka gansu to ka ce musu salamu alaikum ka sai musu salamu alaikum su wasu jama'a ne a cikin abin nan kuma wani riwayan ta nuna cewa a kansu ne ma wancan maganar da muka yi ta abin nan wanda suke cewa wallahi ma aka zasu yi fullahi min unki aduwillahi ma aka zaha a lokacin da aka yi wannan maganar su suna gurin saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake jan kunnan sayyidina abubakar kar ya bata rai a wayannan duba matsayin sayyidina abubakar a cikin addinin musulunci nan dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam in yazo yake kan tashi ya girmama su ya kuma mutunta su Allah ce idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina fa qul salamun alaikum saboda duk inda kaga musulmi kidabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam kidabi ga kowane musulmi ne duk inda kaga musulmi kace masa salamu alaikum dan baka san matsayin kowa ba baka san darajar Allah ba da kuke sarki yau kowa ba ka tabarakun Allah rabbi sirrahama ubangijinku ya wajabta ma kansa wato kenan jin kai Allah ya rubuta wa kansa shi zai ji kai zai yi jin kai ya rubuta wa kansa yanzu tunda ya rubuta wa kansa zai yi jin kai to jin kai ya zama wajibi a kansa wannan yana karantar da mu abubuwa guda biyu na farko ya halatta ashe mutum ya wajabta wa kansa wani aikin alheri haka ne na biyu idan ya wajabta wa kansa akan aikin alheri nan to dole sai ya cika shi yufuna bin nazri wa yakafuna yawman kana sharruhu mustatiran ya halatta ashe mutum ya wajabta wa kansa alheri ni na taba jin wani mutum wanda kuma na karanci sifar sa haka ne yace wallahi yayi alheri tsakanin sa da Allah in dai shi za a zalunta zai hakuri in dai shi za a zalunta zai hakuri kuma yau shekaran wajen 10 tare da shi wallahi in dai an zalunce shi na da dabi'a sa ne zai hakuri sau bakwai ana fasa shagon sa cikin garin Azare sau bakwai bai taba kaiwa kara ba sau bakwai tun yana sa mai gadi ya masa da mai gadi kawai bai kuma fasa nema ba 7 times ana bagilin din shagon sa a ebe komai da komai ana kokari a anduin duk abin da yake amma kuma Allah madaukakin sarki kullu a cikin rufin asiri yake kaga shagon bai taba lalacewa ba kuma to saboda haka shi ya kallafa wa kansa cewa in dai shi za a zalunta in dai haƙi nasa ne aka zalunce shi wallahi zai yi hakuri ba zai tada jijiyar ruwa yazo yana fada yana zage zage yana cewa mu an zalunce ai ya babu wasa da wannan kaga ashe gashi Allah madaukakin sarki da kansa ya farlanta wa kansa zai yi rahama ya kuma wajabtar da ita a kansa kuma Allah madaukakin sarki ya lazuci wannan alkawarin da yake Allah shi mai rahama ne don haka mu ma ya halatta mu lazunta wa kanmu wani aiki na alkhairi kuma da zaran mun lazanta to mu fahimci cewa ya zama wajibi akan mu sai mu ta kokarin cika wannan abu to idan muka fara annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi la yamal Allah ta tamallu wallahi Allah ba zai gaji da ba ku lada ba sai in kun gaji Allah ba zai kosa wajen rubuta maka wannan ladan aikin alkhairi da kafarlantawa kanka ba har sai lokacin da kai ka kosa wato kenan ka daina sannan sai Allah ya ce manamila minkum su'an duk wanda ya aiwatar da mummunan aiki a cikin ku bi jahalatin da jahilci sun mataba min badihi sannan sai ya tuba bayan wannan wa aslaha ya kuma gyara fannahu ghafurur rahim to lalle Allah madaukakin sarki ne yayin gafara ne kuma mai jin kai ne wannan ma tana magana akan wato kenan mutumin da ya aiki na barna amma bai san barna yake ba yana musulmi na abubuwa amma yana tsammanin addini na shi ba addini bane ko yana tsammanin ya hada aiki alkai da manna yake ya cakuba amma a rashin sani da ya san ba daidai bane ba zai yi ba to duran da ta mai yana masa cewa ba daidai din bane zaka ga ya gyara ya watsar to irin waɗannan mutanen Allah madaukakin sarki ce a sanar da su cewa sun mataba in mutum ya gane yesu sannan sai ya tuba min badihi bayan wannan abin da ya ba daidai din ba wa aslaha ya kuma gyara fa innahu ghafurur rahim to lalle Allah madaukakin sarki mai yawan gafara kake fa annahu ko fa innahu ghafurur rahim Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne kuma mun sani cewa ba ilimi Allah ce ma utitu min ilmi illa qalilan kullun a cikin wannan jahilcin muke kullun akwai abin da ba mu sani ba to dan haka kene kullun a cikin gyara muke ko kullun ladhi yadda ila ilmi ma'rifatan hafista shay'an wa gabar an kashiyau saboda akan abin da ka sani dan kadan ne saboda wata rana zaka kana sai ta bayyana maka cewa a shi ba ga abin yanda yake sai ka gyara shikenan wancan ya tafi a gurin Allah madaukakin sarki amma abinda ba a so shine israri akan laifi ka gano yanzu da baka gani ba ana rubutawa amma yanzu ka gano kuma sai ka ce zaka doge ka ci gaba saboda ai haka ka saba ko haka ake yi a garinku ko haka kungiyanku take ko kuma malamin ka shi ma ya doge akan haka saboda haka kai ma zaka doge akan haka tattare da cewa ta bayyana maka cewa wannan abu akwai kusuri a cikinsa a to wannan kuma wannan kuma matsala ta shiga amma da zaran an gane sai aka gyara ko man taba min ba'dihi wa aslaha fa innahu ghafurur rahim lalle Allah madaukakin sarki ya kasance wato mai yawan gafara ne a mutane mai kuma yawan watakinan jin kai ne wakazalika
nufassilu ayati walitastabina sabilal mujrimin
Allah madaukakin sarki ce kazalika nufassilu ayati kama hakannan wato kenan muke kawowa aya dalla dalla muke kawowa aya fasali fasali muke rarraba komai da komai komai sai a yi bayanin sa wani lokaci zaka ga an yi bayanin anan an je can a kara wani bayanin saboda mai wa zai dada fitar da wani abu an je can a kara wani bayani hakan nan dai abin da zai fito fili wato kenan karara yawa in an ce tafsil shine a yi shi abu wara 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 wannan ga yanda yake wannan ga yanda yake wannan ga yanda yake wannan ga yanda yake to Allah madaukakin sarki ya ce nufassilul ayati muna fitar da ayoyi fasali fasali dalla 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 me yasa muke yin haka litastabina sabilul mujrimina saboda hanyar masu laifi ta zama ta bayyana ta fita karara laifi ya zama ya bayyana karara abinda ba daidai ba ya zama ya bayyana karara aikin alkhairi kuma ya zama ya fita shi ma a fili don haka aya ta ce ga yanda za a yi aya ta ce ga yanda za a yi aya ta ce ga yanda za a yi aya ta ce ga duk wanda ya tsallake kaga ya zama daga cikin mujrimai hanyar da ya bi kuma ta zama sabilul mujrimina hanyar mutane wanda suke masu laifi to masu laifi kuma kaga Allah madaukakin sarki ba yakan yafe musu ba har sai sun tuba sun gyara sannan sai Allah madaukakin sarki ya gyara musu to mu ji malam
qulni nihitu an abud alladhina tad'un min dunillah qul la attabi'u ahwa'akum qad dalaltu idhan wa ma ana min almuhtadin
Allah madaukakin sarki ce kullahum ka ga musu ya Muhammad inni nuhitu ni Muhammadu an hana ni an abud alladhina an abud alladhina tad'una min dunillahi abinda kuke bauta masa dinnan ko ma bayan Allah ni an hana ni kan na bauta masa kan na bauta masa, kuna bauta wa gumaka, ga su kun sassaka su kuna bauta musu, to ni an ce kar na bauta musu, an hana ni akan wannan, saboda bauta bautan gunki shirka ne ga Allah madaukakin sarki, nemawa Allah abokin tarayya ne, don haka ni an hana ni wannan. Yanzu wannan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ake kidabi, amma wa ake nufi? Mu kenan. Idan a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam mutane su kan sassa gunki su ajiye su bauta masa da sunan Allah su, to shi an hana shi yayi, kaga an hana mutanen su su. A wannan zamanin namu, duk abin da zai zama ya tsaya a madadin Allah madaukakin sarki kuma ba Allah bane, ya zama kuma an karkatar da ibada ko wani abu makamancin wannan gudun sa, to fa mu ma an hana mu. Tunda wanda ake kirabi da shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ne, amma abinda ake nufi almuradu bihi ummatuhu, saboda haka yana da kyau mu yi akari da irin wannan. Don haka ma malamai da suka tashi fassara dagutu suka ce yana da ma'anoni da yawa, yana da kayuka guda wajen guda biyar. San rai ma dagutu ne, jibti dagutu ne, aljanu za su iya zama dagutu, sannan mutumin da ya tsaya ya ce ba za a bi hanyar Allah ba, duga yadda za a yi mutane suka da suka bi shi akan haka, shi ma zai iya zama dagutu. To duk wa'annan Allah madaukakin sarki ya ce an hana ni ne musu biyayya, sai dai biyayya da take akan hanya ta addinin Allah madaukakin sarki, wannan kenan. Sannan sai ya ce musu, ka gaya musu kuma har yanzu, ni Muhammadu la attabi'u ahwa'akum, ba zan bi abinda zuciyarku take so ba. Saboda lokacin da yake wa'azi za su iya ce masa kai kaza, ko kuma mu damuwar mu da kai shine kaza. Idan kana shugabanci kullum, sai ya zama za ka tsaya ka rika sauraron zargin masu zargi, to ba za ka taba cin nasara shugabanci ba. Sai ka rufe idonka kawai, duk mai zargi ya zargi, a ce kaza ai yaki magana akan abu kaza, an yi kaza ma bai yi magana ba, an yi kaza ma bai ce kai ba, an yi kaza bai ce ba. Saboda mai tafiya ne kai, kana misali da raƙumi, in yana tafiya, idan raƙumi yana tafiya sai ya shiga kauye da kayan kanwa, zai wuce zai tafi abin, sai karnuka su kan yana kula su ba ruwansa da su, amma akwai karen da zai iso, ba karen da zai iso, haka zai wuce tafi gaban, sai ya harkar gabansa, amma da zaran sun fara sai ya juyo tanan, to sai su hana shi yin abin da ya kamata ya yi, kullu rako dabbobin jaji da zaki yake kamawa, duk wanda ta tsaya, mafi yawan wanda ta tsaya ta ce za ta tumbe, to ita ake kamawa, amma wanda ta sa a gabanta, in Allah ya taimake ta sai kaga ta tsere. Amma da zaran ta tsaya fada, ko giwa za kuna suka sa gaba, indai ta tsaya ta ce za ta fada, to za su shiga laba akan ta. Sadaka, idan zaka ji zargi tanan, to sun dinga kirkirowa zargin unnecessarily. Yanzu muka karanta Annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa a kawo zargi ta kuma amfani da ayat alqur'ani, to saboda haka Allah wanda kun sake ce ga masa la attabi'u ahwa'akum, ni ba zan bi abin da zuciyanku take so ba. Abin da sa gaba na kawai hanya guda ɗaya ne, shine wato kina abin da Allah wanda kun sake ya dora ni akan sa. Kandalatu, hakika tabbas na bata kenan, izan kenan, idan nabi abin da kuke so, in nabi abin da kuke so, to da ni da ku gaba ɗaya za a tare shi a kare shi a cikin shiririta, da ni da ku gaba ɗaya. Saboda sun taba ce masa, ya Muhammad, mu yanzu damuwar mu da kai shine ka daina bautawa, ka daina zagin allolin mu, ka je kai komai da komai ka daina zagin allolin mu. Da ni ba na zagin allolin ku, dama dan Allah jama'a wala tasubul ladina yad'una min dunillahi, ka daina bambanta tsakanin mutane, tsakanin miji da mata, kana kawo matsala tsakanin iyaye da iyaye, ta ani duba wannan nake, wani abu nake kira abota Allah, a kyautatawa iyaye, a rike aure da sauransu. Daga ƙarshe suka ce, to yanzu abu ɗaya ya rage, idan kudi kake so za mu baka kudi, amma dai ka daina kaza. Ya ce ani ba wannan kudi da damuwa ta ba, idan mulki ka suke so za mu shugabantar da kai. Ya ce ani ba wannan mai ba, to idan mata kake so za mu tara maka wanda suka fi kowa kyawa cikin larabaci, a wannan ba shine damuwar ta, to kai me damuwar ka? Damuwar da shine a daina bauta wa gunki. Wallahi na da rajuna na man ne fa ne amsu inni nuhitu ni Muhammadu an hanani an abuda ladina tad'una min dunillahi, an hanani in bauta wa abinda kuke bautawa koma bayan Allah madaukakin sarki. Qul lahum, ka gaya musu, ni Muhammadu la attabi'a hawa'akum, bazan bi abin da zuciyarku take so ba, bazan bi soyayyen rayukanku ba, san zuciyarku ba. Kaddalatu, hakika na bata kenan, idan a daidai lokacin da na bi ku. Ai ma'ana idan shine a lokacin da nace zan bi abin da san zuciyarku take so, to a wannan lokacin ne halaka ta same ni. Don haka an hana shi bi san zuciyar kowa. To ai mu'mini san zuciyarsa ma an hana shi bi balantana san zuciyar wani. Abinda ranka take so ma an hana ka kace kullun shi zaka bi ballantana kuma san zuciyar wani, ka zama wato kiran wanda yafi kowa halaka. Aka ce sharrun nasi man yuzhibu dinahu li dini ya ghayrahu, babu sharrin mutane shine wanda zai lalata addininsa dan gyara duniyar waninsa. San zuciyar wani kake yi a dalilin san zaka lalata addininka, kai ma san zuciyar taka Allah madaukakin sarki yake cewa kar ka bi ta ballantana zuciyar wani. In kai hakan nan halaka ta riga ta tabbata kenan. Wa ma ana min al muhtadina, tabbas kuma zan zama daga cikin shiryayyuwa. Don mutumin da yake shirye ba addini ba ko a duniya, ya kamata ya zama yana da nazari da basira irin tasa. In kace sai abin da wani ka zama imma atan allazi yaqulu ana ma annas ina hasanu asanto ina sa'u asafi, to kaga duk wanda ya zama shi kawai takalidi yake idan sarfi sai abin da wani yake masa har abada yana da wato kenan abin da za a laifata shi da shi. To mu ji alƙawarin
قل إني على بينة من ربي وكذبتم بي ما عندي ما تستعجلون بي إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين.
الله مرحبا كنت سأكيد قل له يا موسى يا محمد إني على بينة من ربي, ni Muhammadu ina kan hujja bayyananniya daga Ubangijina, ina kan hujja bayyananniya daga Ubangijina. Wa kazabtum bihi, gashi ku kuma ku kun karyata da shi. Shiwa damir yana koma kan wa qul inni nuhitu qul inni ala bayyinatin min rabbi wa kazabtum bihi shiwa manji ba ko zanta bihi shi alqur'ani kenan ko kuma me ko kuma ubangiji ko kuma me bayyinatin addamir yazo ila akramil mazkuri ilayhi ko raka bai dauka inni ala bayyinati min rabbi wa kazabtum bihi ani kazabtum bi rabbi ko kuma kazabtum bi alqur'an shine littafin da aka abina ko kuma kazabtum bil bayyina allati atat ilayya, ni ina kan shari'a da hujja bayyananniya daga Ubangijina, sannan gashi ko kuma kun karyata da ita gaskiyar ko kuma kun karyata shi Ubangijin nawa ko kuma kun karyata wato kenan abinda aka aiko ni da shi din. Wannan tana bada bawa musulmi mu'mini karfin gwiwa akan abinda yake akan sa, ma dama ya san cewa abin da yake daidai ne to ya samu karfin gwiwa ta yadda ba za a samu rauni a cikin lamarinsa ba. Yau kullum ana son mutum ya zama yana da abin da ake kiransa courage a cikin wato kenan al'amuransa na addini, ya zama kai tsaye ke abinsa. Ma dama ya san cewa wannan abin abu ne mai kyau, ba a addini ba, hatta a aikin neman duniya, duk mutumin da baya da karfin gwiwa a kan lamarinsa ba zai taɓa cin nasara ba. Sai kana da karfin gwiwa, in baka ba hasara za ka tinga fuskanta. Shi yasa kai ko a gurin yaki in ka daga za ka sara, to sara, in baka sara ba kai za a sare kai za a fara. Duk abinda ka riga Allah madaukakin sarki yake, idza azamta fatawakkal ala Allah, duk lokacin da kai azama kan wani alamin ka dogara ga Allah madaukakin sarki. To saboda haka nan sai Allah ce ga masa, ni fa na san abinda nake yi, inni ala bayyinati min rabbi, ni fa na san abin da nake yi, ina da hujja cikakkiya daga gurin Ubangiji na, don haka babu abin da za a kawo min balantana a sa ni shakka a cikinsa. Ɗaya kenan. Na biyu ya ce ma indi ma ta sajilu na biki, kullum kuna cewa a kawo azaba, kullum kuna cewa a kawo azaba, na kasa kuna kamar rauni. A ba rauni ba ne, abin da kuke neman gaggawarsa ya zo ɗin to baya wurina. Da haka ni Ubangiji ne ya aiko ni, ni bawa ne na Ubangiji, ba ni ne nake hukunci ba. In Allah ya ga dawa sai kawo aya, in Allah ya ga dawa ya rike kayarsa, ba Muhammadu ne yake yi ba. Amma ni na san cewa ina kan hujja bayyananniya daga Ubangiji na. Inal hukmu illa lillah. Hukunci babu hukunci a hannun kowa sai dai a hannun Allah madaukakin sarki. Dan haka shi zai hukunta kawowa aya ko kuma ya hukunta rikewa aya. Amma ni ba a hannuna wato kenan take ba. Wannan kalman ayan da kalman da muka ce kawarish sun makalkale a kanta. Da ita suka yaki sayyidina Ali kuma da ita suke yakan mutanen dinin hatta boko haram na kwanan nan dinnan. Zaka ji suna daga cikin abin da suke amfani da shi wajen kashe musulmi shine inil hukmu illa lillah. Allah ne kawai mai hukunci, babu wani kaza 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 da sauransu. Allah ne kawai mai hukunci. Daga zace abinda ake demokradiya ne kuma kafirci ne, abu kaza da kafirci ne, abu kaza kafirci ne, hukunci na Allah ne. Su kuma fatukun na ba hukuncin Allah suke ba. Kalimatun haqqin ne uri da bi halbatil. Kullun zakaran abu ne yake ture garin mai. Yanzu mutum da yaje sai sayyidina Ali yana innal hukmu illa lillah. Yanzu amfanin da sayyidina Ali ya ma duniyar musulmi shi wannan mutum ya kana jin duriyar sa ne. Abu Lu al-Adi ko sunan sa? Abdurrahman ibn Muljim. Abdurrahman ibn Muljim. Abu Lu al-Adi wanda kashe sayyidina Umar. Dan haka zakaran ahu ne ya ture garin mai. Kuma da wannan suka dinga yakan musulmi suna kashe mutane. Da aka yanzu boko haram da muke cikin wallahi da wannan ayat suke kafewa. Ai gwamnatin musulunci suke so, hukuncin Allah suke so. Sai su je su yanka mutane suke hukuncin Allah ne. Sai su je su fasa banki su dabi kudi su ci aikin Allah zami. Wani Allah. Su samu mutum a masallaci yana sallah su harbe shi da bindiga su ci aikin Allah suke. Wani Allah, wani Allah. Wani Allah ne yace ka samu mutum yana masallaci yana sallah ka harbe shi. Da sauransu to kaga kalimatul haqqi ne urida biha al-batil. Kalmar gaskiya ce inal hukmu illa lillah. Allah shine mai hukunci, ba wanda yake da hukunci a kansa. Ko kar fasulina. Allah shine mafi alkhairi ranar lahira wanda zai tantance mutane. Dan zai tantance mutane za haula lil jannati wala ubali haula lil nar wala ubali. Ko kuma fariqan hada wa fariqan hakka alaihim dalal. Ko kuma wasiqal ladina takako ila jannati zumaran da wasiqal ladina kafaru ila nari suma zumaran ko da dai sauransu. Allah madauke sarki ko in ma shaki ko in ma kafura Allah shi zai tantance ranar lahira waye suke cancanci shiga aljanna waye suke cancanci abin hatta ko a shiga aljannan su waye za su shiga ta wannan kofar su waye za su shiga ta wannan kofar kuwa gurgurdan aikin sa ko kuma wane ne zumra na farko da za su iya fara shiga idan Annabi sallallahu alaihi wasallam zai fara shiga tawagan farko da za su bi ta su waye Allah shi yake tantancewa kowa wanda sunansa ya fita ciki sannan zumra ta biyu sannan zumra ta uku sannan daga baya azu ana lalumuwa ana kawo ana jira duka Allah madaukakin haka ma shiga wuta zumra farko zumra ta biyu zumra ta uku har zuwa karshe. Allah madaukakin sarki shine khairul fasilina mafi alkhairin masu tantancewa abu a tantance wannan a ware shi na tantance wannan a ware shi wannan kuma a rayuwar duniya haka ne. In ka lura abinci da yake zuwa mana kullum Allah madaukakin sarki yake tsara shi, iskar da ake zuwa mana da ita Allah madaukakin sarki yake tsaro ta, ruwan sama da ake yi Allah madaukakin sarki yake tsaro shi, ko menene filla filla nagari kaza kaza nagari kaza kaza wane kaza wane kaza wane kaza da sauransu da arziki da sauransu. To Allah madaukakin sarki shine khairul fasilina. To mu ji Allah rahma.
ولو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله عالم
بالظالمين. الله ما دوك كده كده كل لهم كجا موسى يا محمد لو أن عندي ما تستعجلون به الله أبي دوك كده جعان دا أهانونا يكي كو من أين سكت شيء أي سنة جعان سكت يا ربنا أجلنا كده قبل يوم الحساب. Haka ne Allah ka gaggauta kawo mana rabon mu kafin ranar hisabi, azabar a kawo mana ita yanzu kafin ranar hisabi. Ba gaggawa suke ba, gaggawa suke yi. Allah madaukakin sarki a kawo musu, ko kuma su ce Allahumma in kana hadha huwa al-haqqu min indika fa'tir alaina hidayatan minas sama'i aw atina bi azabin alimin. Allah in wannan alqur'ani shine gaskiya da yazo daga gare ka to ka yanko mana sama ta fado ta fado akan mu ko kuma ka auko wata ta zo ta kore mu ba za mu yi imani ba da dai sauransu sai ka ce an ga kawo kazan ya kawo kazan ya kawo kazan to shine Allah ya ce ka gaya musu Allah da a ce wannan abun a hannu yake na gode al'amur da an riga an gama hukunta al'amari zan sake kawai zan sake ko na taba gani a jikin wata mota aka rauta if men were god sai aka yi question mark inda a ce al'amari a hannun mutum yake a ce mutane su ne Allah yau yake zamanin zai faru yanzu in wani shi ne Allah yau aka ba shi allantaka a hannunsa duniyan nan ta tashi a yau uban kowa rusawa zai yi kawai zai sake ne kawai musamman in aka ba shi takaici zai rushe komai da komai ne kawai to amma al'amara a hannun Allah madaukakin sarki suke saboda haka yace inda a hannun suke ka ga musu laqadil amru wala da an gama hukunta al'amari ya riga ya kare baini wa bainaku sakani na da ku wallahu a'lam bil zalimina Allah madaukakin sarki shine yafi sanin wanda suke sun zalunci kawukan to mu ji azama lokaci yayi mun zo karshen litafin abin da ku wannan saboda ladan sa abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya gane da mu kuskuren ya bamu ikon gyarawa ya kuma yafi mana Allah mu daukan ka abinda muke karanta wannan Allah ka shirye da mu da shirye da ke cikin sa Allah madaukakin sarki ka bamu ikon aikatawa